Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 15 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio na birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Yau wani alkalin kotun tarayya Amurka zai yanke hukunci kan ko zai umarci fada White House daga kafa zuwa wani lokaci kan shawara da ta yanke na dakatar da babban wakilin CNN a fadar. Yan sanda sun kama Michael Avenatti, mutumin da tawuraransa ya fara haskakawa da ya shiga caccakar shugaba Trump da kuma kare yattallar hotunan batsan nan Stormy Daniels. Kana ministan harkokin tsaron Isra'ila ya yi murabus daga mukaminsa domin nuna bacin ransa da amincewa da yarjejeniyar tsagaita wutar da kungiyar mayakan Hamas a Gaza da Isra'ila ta yi.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wata babban kotun tarayyar Najeriya tana shirin ba da sammacin kamo waɗanda suka tsayawa madugun kungiyar nan mai neman wato kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu aka bashi beli su kawo shi ciki har da wani dan majalisar dattawa Yinaya Abaribe.
Shi ma lauyan Senator Abaribe Mr. Chukwuma Machuku Ume ya shaida wa kotun cewar Senator ya rubuta wa jakadan Najeriya a Isra'ila don gano gaskiyar ko Kanun yana can, musamman biyo bayan wani bidiyo da yake yawo a yanar gizo a Najeriya cewar a hango Nnamdi Kanun a can kasar ta Yahudu. Amma alkalin kotun Justice Binta Murtala Inyako ta ce wannan fa bai shafe ta ba.
To bayan haka kuma za ku ji cewa ɗarikan jami'ar Christie ta bayyana goyon bayanta ga samar ga wato ingantaccen tsaro a Najeriya.
A yanzu abin da muke yi shine muna kokarin haɗin kai da gwamnati domin mu yi tafiya tare, domin aikin tsaro ba na mutum ɗaya bane, na dukka ne.
To madalla har yau dai Alheri Grace Abdu za ta shigo muna da shirin ta na domin iyali, amma bari mu fara da cin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wani alkalin kotun tarayya Amurka ya bayyana cewa yau da maraice zai sanar da ko zai tilasta fada White House ta kyale wakilin tashar labarai ta CNN Jim Acosta ya shiga harabar fadar domin gudanar da aikinsa har zuwa wani lokaci. Alkali Timothy Kelly ya shaida wa manema labarai cewa yana so ya tunani a kai kafin ya yanke hukunci a kan bukatar da CNN ta shigar tana nema a takawa fada White House birki tukuna. Lauyan CNN Tros Butros ya shaida wakili cewa akwai hanyoyi da dama da fada White House za ta iya tunkarar batun Acosta, kamar yin watsi da shi lokacin ganawa da manema labarai. Lauyoyin gwamnati sun ce abinda Acosta ya yi ya hana fadar White House gudanar da taron manema labarai cikin tsanaki. Karar da CNN ta shigar tana neman a takawa fada White House breaking kan wannan matakin da ta dauka ta kasance kara ta farko da kafar watsa labaran ta shigar akan shugaba Donald Trump bayan da fada White House ta janye izinin dauko rahotanni daga fadar ta shugaban kasa da ta yi wa babban wakilin tashar ta CNN a fadar ta White House. Yan sanda sun kama Michael Avenatti jiya Laraba, mutumin da taurarinsa ya fara haske lokacin da ya rika caccakar shugaba Donald Trump da kuma kare yattallar hotunan batsan nan Stormy Daniels, bisa zargin tashin hankali a cikin gida, kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Jami'in ya ce an kira yan sanda sabili da wani tashin hankali a cikin gida ranar Talata, suka kuma tattara bayanai, suka kuma kama Avenatti jiya Laraba. Duk wani yunkurin da kamfanin dillancin labaran ya yi na tuntubar Avenatti domin jin ta bakinsa da ya hada da aika masa sakon karta kwana ya ci matara. Avenatti, wanda aka ce yana tunanin tsayawa takarar shugaban kasa shekara ta 2020, ya yi fice ne a matsayin lauyan Daniels yayin da kuma ya rika caccakar shugaba Donald Trump da mukarrabansa na tsawon watanni da kuma aikawa da sakonnin Twitter da yin waɗannan bayanai a kafofin watsa labarai. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare shawarar da ya tsaida ta tsagaita wuta a zirin Gaza bayan da kungiyar Hamas da ke iko da yankin ta amince da yarjejeniyar da aka cimma a zaman da kasar Misira ta shiga tsakani. Yarjejeniyar ta kawo ƙarshen ƙazamin fada tsakanin ɓangarorin biyu da ya janyo asarar rayuka. Waɗansu jami'an gwamnatin Netanyahu da kuma al'ummar ƙasar sun kushe wa ɗaukar wannan mataki a maimakon haka suka gwammace Isra'ila ta ƙara amfani da ƙarfi a wajen mai da martani kan Hamas. Ya ce ba zan taɓa kaɗa wa Netanyahu ƙuri'a ba, hankalin mutane ya tashi, Gaza ta yi asara, Gaza ta yi nasara, wannan irin shirme ne haka. Kuwa cewa yake yi, gwamnatinmu tana yin abin da ta ga dama, kyale mu kawai take yi mu sha wahala ba wani abu ba. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin tsaron Isra'ila Avigdor Lieberman ya yi murabus daga mukaminsa jiya Laraba domin nuna bacin ransa da amincewa da yarjejeniyar tsagaita wutar da kungiyar mayakan Hamas da Isra'ila ta yi. Lieberman ya ce abin da ya faru da kulla wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ba wani abu ba ne tamkar buɗe ƙofa ga tashin hankali. Ficewar Lieberman daga gwamnati ya bar gwamnatin Netanyahu da rinjayen kujera ɗaya rak a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 120. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda wutar dajin da ta kashe akalla mutane 50 a California ta shafa sun yi ƙarar kamfanin wuta na PG&E ranar Talata. Suna zargin cewa kamfanin yana da alhakin tashin wutar ta wajen keta dokokin kare lafiya da rayukan al'ummar. Wata ƙungiyar kamfanonin lauyoyi uku da suke kiran kansu lauyoyin wutar dajin arewacin California ta shigar da ƙarar ne a babbar kotun da ke San Francisco, suna neman a biya waɗanda gobarar ta shafa diya. Halin jarin kamfanin wutar na PG&E ya faɗi da kashi 14 cikin 100 ranar Talata bayan da kamfanin ya bayyana cewa ya aikawa jami'ai rahoto bisa matsalar wuta biyo bayan lalacewar wata na'ura ranar 8 ga watan Nuwamba, ranar da wutar dajin ta tashi bayan mintoci 15 da bada wannan bayani. Daga ƙarshe, Amurka za ta fara ɗaukar matakan cire ƙasar Sudan daga jerin ƙasashen da ke goyon bayan ayyukan ta'addanci nan ba da daɗewa ba, kamar yadda wani babban jami'in ƙasar Sudan ya shaida wa muryar Amurka a wata hira. El Dadwiri Mohamed Ahmed ya ce ganawar da ya yi da waɗansu jami'an Amurka ya taimaka wajen ba wa Washington tabbacin cewa Sudan ta ɗauki matakin yaƙi da ta'addanci, sabili da haka lokaci ya yi da za a fara ɗaukar matakan cire ƙasar daga jerin ƙasashen da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta zayyana na waɗanda suke goyon bayan ayyukan ta'addanci. Eldadiri bai yi wani ƙarin haske a kan lokacin ba, sai dai jami'in jakadancin Amurka a Sudan Stephen Kosi ya bayyana ranar Talata cewa idan aka hakikanta Sudan ta cika dukkan sharuɗin da aka gindaya a shirye Amurka take ta fara ɗaukar waɗannan matakai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tobadalla. A jiya ne aka ci gaba da sauraron shari'ar jagoran kungiyar IPOB ta masu fafutukar kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu, wanda ya tsallake belin da aka bashi. Wata babban kotun tarayyar Abuja ta yi barazanar sawa a kamo mata wani dan majalisar dattawa wanda ya karbi masa belin. Ga dai Hassan Mai da kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Sanata Eniyinna ya Abaribe, dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar kudancin jihar Abia, da wani limamin Yahudu Imamu El Shalom Oka Ben Madu da kuma wani dan boko Mr. Tochukwu Ochendu su ne suka yi uwa da makarbiya wajen karban belin shugaban yan tsagerun IPOP Nnamdi Kanu da ke fafutukar kafa kasar Biafra daga tarayyar Najeriya. bisa zargin da ake masa na laifin cin amanar ƙasa. Bayan bada belin jagoran tsagerun ne kuma ya sulale daga Najeriya. Al'amarin da yanzu ke neman sanya waɗanda suka yi belin nasa cikin halin ni'a su. Lokacin da aka zo sauraron shari'ar jiya a nan Abuja, aka nemi shi kanun aka rasa da ma mutane biyu cikin ukun da suka tsaya masa wurin karɓan beli. Lauyan Sanata Abaribe ya gaya wa kotun cewar sanatan ya tafi wani aikin majalisar dattawa ne, yayin da lauyan limamin Yahudu ya ce limamin yana kwance bai da lafiya a can birnin Port Harcourt. Alƙalin babbar kotun tarayya Binta Nyako ta fusata sosai, musamman ganin shi sanata Abaribe ya fi zakewa don belin na Kano, amma ya yi mursisi yanzu ya ƙi zuwa zaman kotun ya zaɓi ya tafi aikin majalisa. Ta ce za ta sa a kamo sanatan domin a cewarta wannan fa babbar magana ce, domin yanzu magana ce tsakaninsa da kotu. Da yake dama waɗanda suka karɓi belin Nnamdi Kanu ɗin sun karɓa ne a kan naira miliyan 300. Yanzu kotun ta umarce su da su kawo waɗannan maduɗan kuɗaɗe cikin watanni biyu, sannan in suka gaza kawo kanun cikin watanni shida, to shi kenan kuɗi ya zama na gwamnatin tarayya. Labarin magaji shine lauya mai gabatar da ƙara ya ce umarnin da kotu ta bayar cewa waɗanda suka karɓi belin su kawo waɗannan kuɗaɗe cikin watanni biyu, wannan daidai ne. Shi ma lauyan sanata Abaribe Mr. Chukuma Machuku Ume ya shaida wa kotun cewar sanatan ya rubuta wa jakadan Najeriya a Isra'ila don gano gaskiyar ko kanun yana can, musamman biyo bayan wani bidiyo da yake yawo a yanar gizo a Najeriya cewar a hango Nnamdi Kanu a can kasar ta Yahudu. Amma alƙalin kotun Justice Binta Murtala Nyako ta ce wannan fa bai shafe ta ba. Yanzu dai an ɗage sauraron wannan shari'a zuwa ranar 28 ga watan Maris ɗin shekara mai kamawa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tuma da la'agai da Hassan Maina Kaina. Mujabar Kokin ta fara gudanar da taronta na shekara na cikin shekaru 95, inda ta bayyana aniyarta na yin haɗin gwiwa da hukumomin Najeriya domin tabbatar da ingantaccen tsaro a ƙasar. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ɗarikar Ikkilisiyar Majami'ar Kristi, wato Kokin, ta bayyana goyon bayanta wa gwamnati wajen samar da ingantaccen tsaro. A taronta na ƙoli karo na 95 da ya tattaro manyan limaman majami'ar daga sassa daban-daban na duniya, shugaban ɗarikar ta Kokin Reverend Dachalom Datiri ya ce aikin tsaro na buƙatar haɗin kan kowa.
A yanzu abin da muke yi shi ne muna ƙoƙarin haɗin kai da gwamnati domin mu yi tafiya tare, domin aikin tsaro ba na mutum ɗaya ba ne, na duka ne. Mu a Ikkilisiya mun shawoya sosai-sosai, an kakkashe mutane da yawa ba mu ji daɗi ba. Muna neman hanyoyi da za mu haɗa kai da gwamnati domin mu kawo ga ƙarshen wannan.
A cikin jawabin da kai kayi batun wato yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnati ke yi, ku za ku goyi bayan wannan yaƙi da shugaban ƙasa yake yi?
Ikkilisiya tun kafuwarta tana yi aikin yaƙi da cin hanci da rashawa, domin a Ikkilisiya lallai a yi komai cikin gaskiya, a yi komai banda wariya. Don haka duk gwamnatin da ta zo in tana bin wannan tsari, Ikkilisiya za ta yi aiki tare da wannan gwamnati.
To batun zaɓe mai zuwa na shekara ta 2019 fa wani kira za ka yi ma al'umma gaba ɗaya?
Kira da muke yi wa al'umma gaba ɗaya shi ne a yi zaɓe na gaskiya, a yi zaɓe waɗanda suke za su yi gaskiya, waɗanda za su yi adalci, domin ƙasar nan tana buƙatar waɗanda za su yi gaskiya su yi adalci.
Shugaban ɗarikar Kokin na ƙasa da ƙasa kenan Reverend Dachalom Datiri. Ministan harkokin matasa da inganta wasanni a Najeriya Barista Solomon Dalum ya halarci taron, ya kuma yi jawabi. Na tambaye shi ko me ya gabatar wa limaman.
Abinda dai na ga wa Ikkilisiya a wannan babban taron su na 95 cewa na farko zaman lafiya ita ce tushen komai. In babu zaman lafiya babu al'umma, balantane a ce za a yi addini. Saboda haka shugabannin addini dole su rungume zaman lafiya. game da hare-hare da kashe-kashen mutanen da ake yi a jihar Plateau wanda Ecclesia Nkoki ta gaya wa shugaban kasa cewa abin ya shafe ta fiye da kowa. Na tabbatar musu cewa shugaban kasa ya ce wannan abin da suka gaya mishi za a bi diddigin ta. Shugaban yan sanda IGP zai zo ya yi bayani a kan shi domin a san yaya aka yi irin waɗannan abubuwa ya faru. Na gaya musu na ce Ecclesia ta tabbatar cewa yayanta da suke cikin gwamnati su hada kansu su lura da cin gaban membobinsu nema abin da zai kawo alheri wa al'ummar mu na Krista. Na gaya musu na ce maganan da an ce wai an cire koyar da addinin Krista a cikin kundin takardu na ilimi a Nigeria ba gaskiya bane. Ni ina majalisar zartaswa kundin da muka tabbatar da shi wannan magana suna fara ba shi a ciki ba. Salin na nuna musu wani abin da ya faru wanda an kawo abin da yana so ya nuna kaman za a shigar da abin da zai zama ta addini. Shugaban kasar Nigeria ya ce a'a. Duk wani wanda yake nema wani abin da ya shafi fuskan addini ya tafi da shi majalisar tarayya. In sun amince da shi nashi zartaswa in anki to alhamdulillah na ji kaga kenan maganan wai za a doke wani abu a zo a shigar da shi bai taso ba.
Taron ya kuma tattauna batutuwan da suka shafi isar da bisharar Almasihu gina Ecclesia don isar da kira da manufa da Allah ya yi mata ta yi a duniya don ceton rayukan mutane daga halaka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Nigeria kasa ne ya uwa ne ya uwa ne ya uba ne ya kasa ne ya Nigeria uwa ne ya uba ne ya kada ta yi ko bar kabilanci da bambanci a duniyar mu mu kada ta yi mu dai na fada na addini ko na siyasa Nigeria kasa ne ya uwa ne ya uba ne ya
da labai da Zainab Babaji. Waɗannan shirye-shirye na zo muku ne daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku da maha tambaya ni ke da Minene dunia, minene dadin dunia. Minene dunia, minene dadin dunia.
Irin yanayin da ake ciki wannan doka da aka ba mu sai mu rabe gare ta. Mu duba a cikin mu akwai masu hankali, akwai masu basira. Fiye da wannan su ba wai mu rana musu furfin ba.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da matasan da muka gayyata a shirin domin nazarin yadda za su iya cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasa bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin Najeriya karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run. Jagorar tattaunawa Zainab Babaji ta nemi sanin ko kalubale da suke fuskanta za su sa su yi ƙasa a gwiwa. Idan yau ne mai sauraro ya tari shirin matasan da muke tare da su sune
Luka Fante, malamin makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau.
Ni ce mai suna Mary Marcus matashiya ce.
Kamar Jibrin kamar bancir ɗan siyasa.
Haka yake. To Zainab Jamuje.
To Mary, matasa musamman mata wani lokaci sai kiga kaman idan sun shiga harkokin siyasa sai a dinga ba su sunaye. Kina ga kaman wannan ya kamata ya ƙara musu ƙarfin gwiwa na shiga siyasa ne ko kuma dai.
Nagode, da na son faɗa a cikin kalubalen da mu mata muna fuskanta. Muddan ke mace kin sa kanki a harkokin siyasa ana gani da shike ko za yi su campaign ne ana ganin ki a ciki kuna nan dumu-dumu tare ana gani ai duk mazannin suna kwana da ita amma abin da na son karfafa mu mata matasa ko da iyayenmu ne da muna harkokin siyasa wannan zai kara mana karfin gwiwa ne domin abin da ba kayin amma ana kirarin suna a kanka kana yi to ya kamata ka kara karfin gwiwa domin ka nuna ma mutane da cewa zargin nan da ana yin miki fa ba haka bane domin in danki wai su ce to ni ma zan fara yi da shike an fara kira na da sunaye haka bari in fara yi domin dai kawai mu yi daidai amma ba haka ne ya kamata ba ya kamata duk wata zargi musamman yanda ana ganin mu mata karuwai ne kamar mu da bamu yi aure ba ma muna harkokin siyasa za gani a wacce nan a ita na kowa ne ku so wane ne zai aure irin wacce nan mace wata macen da ta auren kuma sai ana gani a ita mai gidanta a gida ai tana controlling nashi haka wasu suna gani zace mai gidanta ba shi da tafcewa shi dai sai abin da ta fada sai yanda ta juya shi har wasu su ce to ba ita ce karfin gidan ba ita ce tana kawo abinci ya zai yi mata magana to kin ga irin wadannan abubuwan to amma ni karfafa da nake son yi shine kada wannan ya samu karaya ba ko mu ja da baya harkokin siyasa ba bari hakan ne zai samu kara samu karfin gwiwa mu shiga dumudumu a harkokin siyasa domin mu nuna ma duniya komai sai da mu mata kafin a iya yin cikakkiyar nasara.
To amma misa Luka Pampe mun zo kusan karshe na wannan hirar tamu amma wace shawara zaka ba su dattawa masu babakere akan harkokin siyasa da su matasa ta yadda za su gwagwarmayar nan ya zama sun dauka abu mai muhimmanci domin a samu canjin rayuwa gaba daya waɗannan matsaloli da muke gani duka su kau.
Eto abokanin tattaunawa na sun dai magana akan bangarori daban-daban nawa dai ga yan jarida ne kin ga wani lokaci a yanzu da ake magana ma ai akwai wasu political parties din wasu jam'iyyun kuma wanda suke da wasun da muke gani kaman matasan ne amma an kika duba yanda abin yake yawancin hankalin an fi mayar da shi akan wato su wayannan jam'iyyu guda biyu APC da PDP a yanzu dai a Nigeria dai akwai kusan 24 da sun fidda wayanda za su tsaya takara amma kuma yan jaridan ba za ki ji ma suna magana wayannan ba yawancin dai daga APC sai PDP in kika zo kuma yauwa na dawo ta kanku kinga ya kamata ku dai kara kokari ku gani da za ku fidda wayannan mutanen wato matasan su ma a ga dai yanda za a sadda su a ga dai za a ba su wannan a madda hankali a kansu kamar yanda ake ba ma wayannan sauran jam'iyyun kinga hakan za a fadakar da matasan za su gane cewa ga wanda ya kamata a zabe su a cikin su akwai masu shekaru 46 akwai masu shekaru 37 a cikin su amma kuma yanda muke magana yanzu kika tambaye matasan Najeriya ma kowane jam'iyyu ne suke ganin za a yi takara da su a wannan zaben da ake ganin za a shiga za a ce maki APC ne kawai da PDP so kin ga ya kamata a mai da hankali a wannan gefen matasan ma da suke neman wayannan ko da shugaban kasa ne ko gwamna ne ko dan majalisa ne ya kamata su ma su dai kara gani yanda dai za su dan enlightening wayannan matasan su ma su samu su gane cewa ya kamata su bi bayan su bayan haka ya kamata kuma su kamar yanda Jibrin Bancir ya faɗa yau din nan ba yanda wani dattijo zai dauka wannan power ya ba ma wani mu din ne ya kamata mu je mu nema so idan an fidda wani dole ne matasa idan muna so mu ga karshen shi mu mara mishi baya
Malam Jibrin Bancir menene kalmomin ka na karshe
eh to shawara na ga 'yan Najeriya da kuma matasa a Najeriya shine ya kamata su yi nazari irin rayuwar da muke ciki na kasan nan su kuma duba shi zabe lokaci ne Allah ya kawo da zamu duba wane ne ya kamata sakani da Allah ya je ya mana shugabanci mu bashi sanan a irin yanayin da ake ciki wannan doka da aka ba mu sai mu rabe gare ta mu duba a cikin mu akwai masu hankali akwai masu basira fiye da wannan su ba wai mu rana musu fofin basiran da Allah ya musu bane ha amma kuma mu yi la'akari da su abubuwa cewa rayuwa fa shudi ne take yawa na gaba sun yi gaba na baya suna zuwa hankali saboda ku matasa mu duba a cikin mu masu wannan basiran mu sa su mu goya musu baya mu daukaka su don su je su mai gurbin wannan su fofin kuma kira ga iyaye musu fofi wannan hali da ake ciki idan kai naka ko shi Allah da halicin mutum yayi da ai don dan ne ya gaji ubansa yawa saboda haka idan lokaci yayi sai ku koma da basira da kuke da shi ko zauna a gefe ko matasa ku ja hannu da kuka ga suna da basira za su yi aiki yadda ya kamata ku goya musu baya ku ba su shugabanci kuna ba su shawarwari bisa ga basiran da Allah ya muku amma idan kuka ce za ku zauna a wannan kujera ne daga nan sai kabari to basiran da Allah ya baku ai za a tafi da shi kuma idan yaro ya zo ko da kai da tijo ne ai dole ne ai kuskure ko
in kai kuskure yaro zai gyara ce yaro ne kai kai me ka sani amma kun da tijo yana zauna a gefe sana yaro yayi kuskure zai mishi gyara kin ga daga nan ana barin gurbi a baya a kasa domin kasa ta samu cin gaba mai kyau a koda yanzu in kido kaman Faransa da Australia ai sun kawo shugaban kasa matasa ai akwai tsofaffi a nan wanda sun kai shekaru 100 da wani abu masu cikakken basira to dalilin wannan shine domin ayi ma yaran nan koyi yawa da basiran da aka samu ne shekarun jiya da wani yara da aka gayo Allah ya musu basira na halitta ku bari mu dauki namu mu baku ku kuje domin wasu lokacin da ake da shi ku taimaka ma innonku don a samu cingama al'umma gaba daya to irin yanayin da muke so mu akan mu kenan a Najeriya a yau mu samu hali a ciki don mu canza tunanin mu gaba daya in ba haka ba gaskiya irin wannan gwagwarmaya wannan tashi nan fadi nan wannan ya kuwa nan wannan ya sa wuka nan a yaudara ba zai kai mu ko ina ba duk inda koran nan ta je ta lafa yanzu bayan zaben nan mu ne matasa za mu koma muna kirga wahala dan nan da shekara hudu ko muke ko mun so kuma yau zan fada da buriya mai karfi idan ba mu mai da hankalin mu jikin mu ba daga nan zuwa yan watanni kadan naka gama to za mu shiga sananin wahala ne shekara hudu kuma wanda ko hali ne wanda bai kamata da muna ciki ba
to Mary menene kalmominki na karshe ma matasa
to da shike mu matasa da mu ake damawa in ma ana nema a gan an tada hankalin jama'a ana amfani da matasa ne to bari mu yi nisa da irin waɗannan hanyoyi da zai kawo tashin hankali mu sa kai dumudumu a harkokin siyasa mu yadda mu yi aiki tare da shugabaninmu kuma mu yadda kuma ubangiji ya mana zabi da kansa domin bamu da iko mu san zuciyar mu ta siyasa in mun zaba da kanmu zamu sha wahala amma ubangiji ya mana zabi zamu yi nasara
in talaka ka bar kuka akure arkancinka in ka rike makaminka ita za ta cece ka
talaka ka bar kuka akure arkancinka
mai sallama da bakin namu sai mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana fuje mu da wani sabon shirin yanzu a madadin
Luka Fante
Mary Marcus
kamar Jibrin kamar Balshir
da kuma wakilin mu Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Chibahiro Diodone daidai da sautin shirin Alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune
to madalla gai da malamai yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo labarai a takaice
to baba yau wani alƙalin kotun tarayya Amurka zai yanke hukunci kan ko zai umurci fada White House ta daga kafa zuwa wani lokaci kan sanarwar da ta yanke wato shawara da ta yanke na dakatar da babban wakilin CNN a fadar Jim Acosta alƙalin Timothy Kelly ya shaida wa manema labarai cewa yana so ya tunani akai kafin ya yanke hukunci akan buƙatar da CNN ta shiga tana nema a takawa fada White House din kafa tukuna 'Yan sanda sun kama Michael Avenatti jiya Laraba mutumin da taurarinsa ya fara haskakawa lokacin da ya rika caccakar shugaba Donald Trump da kuma kare 'yar tallar hotunan batsa Stormy Daniels bisa zargin tashin hankali a cikin gida kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Jami'in ya ce an kira 'yan sanda sabili da wani tashin hankali a cikin gidan ranar Talata suka kuma tarar bayan tattara bayanai aka kama Avenatti jiya Laraba duk wani yunkurin da kamfanin dillancin labaran yayi na tuntubar Avenatti domin jin ta bakin sa da ya hada da aika mishi da sakon ko ta kwana ya cimma tura Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare shawara da ya tsaida ta tsagaita wuta a zirin Gaza bayan da kungiyar Hamas dake iko da yankin ta amince da yarjejeniyar da aka cimma a zaman da kasar Misra ta shiga tsakani yarjejeniyar ta kawo ƙarshen kazaman fada tsakanin bangarorin biyu da ya janyo asarar rayuka waɗansu jami'an gwamnatin Netanyahu da kuma al'ummar kasar sun kushe wa daukar wannan matakin a maimakon haka suka gwammace Isra'ila ta ƙara amfani da ƙarfi a wajen mai da martani kan Hamas waɗanda wutar daji da ta kashe akalla mutane 50 a California ta shafa sun yi ƙarar kamfanin wuta na PG&E ranar Talata, suna zargin cewa kamfanin yana da alhakin tashin wutar ta wajen keta dokokin kare rayuwa da kuma ƙadarorin al'umma.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana kenan, za mu shigo da wasu shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni Malam CD da kuma injiniyan mu na wannan safiyar wato Dara Smith, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku daga Washington. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.